Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci Alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa sai kuma shirin da dan gari shirin haɗin gwiwa na muryar Amurka da tashoshin radio a ƙasashen Afirka. Kafin nan ga halin da duniyar ke ciki.
Jama'a assalamu alaikum sunana Nasiru Adamu Elhikaya. Gwamnatin Kamaru ta bayyana cewa an saki fiye da mata 30 da yan aware suka sace don kin amincewa da bada haramtaccen haraji. An ɗauki matan ne a garin Babanki da ke arewa maso yammacin Kamaru mai arzikin noma da ke da iyaka da Najeriya. Yan awarin kan karɓi haraji wata-wata daga yara mata da ma maza manya. Sukan aza harajin kan masu zawarci gabanin su yi aure, kazalika sukan ɗaura wa iyalai harajin $1,000 kafin binne ‘yan uwansu da suka mutu. Wasu daga matan a jiya Juma'a sun shaida kamfanin dillancin labaru na Associated Press cewa an azabtar da su lokacin da suke hannun ‘yan awaren. Ƙungiyoyin kare ‘yancin adam a Zimbabwe sun sa kafar wando ɗaya da hukumomi bayan shugaban ƙasar Emmerson Mnangagwa ya yafe wa dubban fursunoni ciki ko har da mutane masu hatsari waɗanda aka yanke hukunci don laifukan fyaɗe. Lauyoyi da masu kare ‘yancin adam na cewa da bai dace a saki waɗanda aka ɗaure don laifin fyaɗe ba don an zayyana laifukansu a matsayin laifuka na musamman waɗanda ba su cancanci ahuwar shugaban ƙasa ba kamar yadda aka bayyana a dalilin yi musu ahuwar daga gwamnati. A makon jiya jami'an gwamnati sun saki fursunoni 4,270 waɗanda suka samu ahuwar shugaba Mnangagwa da zumman rage cinkoson gidajen yari 47 na ƙasar. Ƙungiyoyin kare haƙƙin mata da yara sun tunzura aino biyo bayan zanta da wani gidan talabijin na ƙasar ya yi da musamman wasu fursunoni hudu da aka sake kwanan nan inda suka ce suna cin sarƙa ne kan laifukan fyaɗe da suka aikata. A zantawa Famila Musinwa ta ƙungiyar wa yara adalci ta ce waɗanda aka ɗaure don aikata laifukan fyaɗe a lokuta daban-daban ba su cancanci ahuwa ba don ya dace a bar su kammala zaman ɗauri da aka musu. A sanadiyar shiga tsakani na ƙasar Oman, an yi musayar sake ɗan diflomasiyar Iran Asadullah Asadi da aka ɗaure a Belgium inda ita ma Iran ta sake jami'in agaji ɗan Belgium da ta ɗaure Oliver Van de Castile. Ɓangarorin biyu sun tabbatar da aukuwar hakan. Asadi dai shi ne na uku mafi girman mukami a ofishin jakadancin Iran da ke birnin Vienna na Austria. An kama shi ne a ƙasar Jamus da zargin ya shirya ɗana bom ga masu zanga-zanga 'yan hamayya na Iran da ke gudun hijira masu suna Mujahidin Ikalko a birnin Paris a shekara ta 2018. Kotun sauraron miyagun laifuka Antwerp ta saurari karar da aka shigar ta Asadi tare da wasu abokan burminsa uku. A watan Fabrairu na 2021, kotun ta kyamin cewa da kariyar diflomasiya da yake da ita, inda ta yanke masa hukuncin ɗaurin shekaru 20. Shi kuma jami'in agaji Oliver Van de Castile an kama shi ne a ziyarar da ya kai Iran a watan Fabrairun bara, inda a watan Janairu aka yanke masa hukuncin ɗaurin shekaru 40 da bulala 74 da laifukan da suka hada da leƙen asiri. Kasar Belgium da Iran duk sun kyamincewa da tuhumar da ake wa mutanen nasu, wato Van de Castile da Asadi, da nuna an shirya cajin ne kawai. An hana 'yan jaridar Taiwan biyu damar ɗauko rahoto a taron Majalisar Lafiya da za a yi a birnin Geneva wannan mako, duk da tantance su da aka yi. Wannan ya sa masu kare 'yancin 'yan jarida suka yi zargin matsin lamba ne daga ƙasar Sin ya haddasa matakin. A ranar Litinin, an hana wakilan kamfanin dillancin labarun Taiwan da suka hada da Judy Tsang da Tian Hsiju daga ɗaukar rahotanni a taron Majalisar Lafiya na 76 da Hukumar Lafiya ta Duniya ta shirya. Duk da mako ɗaya gabanin nan an tantance su da amincewa su shiga don ɗauko rahotannin. Wannan shine sabon matakin da Majalisar Lafiyar ta ɗauka na hana 'yan ƙasa da 'yan jarida na Taiwan samun damar ɗauko rahotanni, wanda ya saba da ƙa'idar aikin jarida da siyasar duniya. Ƙungiyar kare 'yancin 'yan jarida ta komai da ruwanka ta ce tun 2017 Majalisar Lafiyar ke hana 'yan Taiwan ɗauko rahotannin. Majalisar Lafiyar ta ma hana ƙasar Taiwan shiga taron na bana. Wakilan kamfanin dillancin labarun na Taiwan Tsanda Yitsuju sun rubuta labari kan abin da ya faru da ruwaito wani jami'in Majalisar Ɗinkin Duniya na nuna hakan matsin lamba ne daga Sin, inda suka ce jami'in ya ce sun san komai.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwaye al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke dauka na shawo kan lamarin.
Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro, wanda a yau zamu duba yanayin tsaro da kuma yadda ake sa ran zai kasance tsakanin sabuwar gwamnati mai zuwa a Najeriya. Da yake jibi Litinin ne, idan Allah ya kai mu, za a samu sayin gwamnati daga shugaba mai barin gado Muhammadu Buhari ya zuwa shugaba mai karba, wato Sanata Bola Ahmed Tinubu. Shin me ake sa ran makomar tsaro a Najeriya zai kasance karkashin sabuwar gwamnati? Yaya kuma dangantakar tsaro zai kasance tsakanin sabuwar gwamnatin Tinubu da kasashen Turai da Amurka? Domin jin cikakken shirin, sai ku kasance da mu. To madalla, da yake jibi Litinin, idan Allah ya kai mu, sabon zababban shugaban Najeriya Sanata Bola Ahmed Tinubu zai share tsuwar kama aiki. Tuni kuma Amurka ta turo jami'anta na mutum tara da za su wakilce ta, a ciki har da babban hafsan hafsoshin rundunar mayakan Amurka da ke nan Afirka, wato AFRICOM, General Michael Laglong. Na tuntuɓi tsohon babban hafsa mai ritaya a rundunar sojojin Najeriya, General Yakubu Usman, ko tsaya ake kallon haka?
Kuma ina ganin kaman yadda sauran kasashe suke da sha'awar su hada kai da Najeriya, kaman su China ko Russia ma zama tana so ta yi harka da Najeriya, saboda haka su ma America ba za su ja da baya ba, dole ne su nuna su ma suna da sha'awar tafiya da Najeriya. Sannan maganan ka kuma ta biyu akan zaman tare da muke da America, musamman kaman wajen horon sojojin mu da kuma taimakon mu da kayayyakin tsaro, lallai kam tunda su so ma nuna cewa har suna aiko da shugaban sojojinsu na Afirka a nan Najeriya zai zo wannan taron, lallai ya nuna cewa suna da so su mu haɗa gwiwa domin mu kare ƙasarmu a cikin maganar zaman tsaro. Abinda ya kamata mu yi shine sai mu karɓe su da hannu biyu, amma kuma mu riƙa fara muna duban bakin gatari domin mu san yadda za mu tafiyar da su. Domin an ce maka idan mutum ya zo wajen ka ya ce maka da abu kaza, to sai kai hankali kai hatara tukuna ka tabbatar da cewa wannan tafiya wanda zai amfane ka ne kuma zai amfane su. Kuma na san dai tunda sun zo mana da kyakkyawan hali ne, sai mu kuma mu karɓe su da kyakkyawan hali, mu tabbatar cewa tafiyan da za mu yi da su zai zama mai alheri ga mu da kuma su.
Yanzu kuma bari mu yi wawaye adan tafiya. Ganin cewar batun tsaro shine babban abin da gwamnatin Buhari ta wata rakawa alƙawari kuma ta yi kamfen da shi, inda suke ganin cewar batun wannan tsaro ne masu talakawa suka amince mata suka kuma zaɓe ta akan karagar mulki. To shin an cika wani alƙawari? Ga masanin tsaro Farfesa Muhammad Tukur Baba.
Alam duk yadda Malam Hassan, duk yadda mutum yake so ya yi wa shugaba Buhari uzuri na cewa lokacin da ya yi alkawuran nan na dakile rashin tsaro da ke damun kasar nan, akwai abubuwa da yawa da ba su bayyano kansu ba, kaman ta'addanci da hare-hare da ake kaiwa mutane a gonaki, ake kaiwa mutane a ƙauyuka da sauransu. Lokacin da ya zo mulki, abin da ya fi addaban mutane shine ta'addancin Boko Haram. To ya fara samun nasara, an samu kuma an ga maslaha a wurare daban, amma abubuwa gaskiyan abin shine yakin nan da Boko Haram gaskiya bai kare ba. Boko Haram suna nan, suna ta'addanci, suna tadawa mutane hankali, ko da yake ya dan ragu ga yadda muke jin su a labarai, amma dai har yanzu ba dakile su ba. Kuma wasu abubuwa sun fito da ya nuna gibi a cikin tsari da kuma hanyar fuskantar wannan abin, wato abin da ake kira strategy na yaki da ta'addanci da kuma rashin tsaro. Abubuwa sun karu a ƙasar nan, tun ba ma wajen aikin sace mutane da garkuwa da su, addaba mutanen ƙauye da manoma da dai sauransu. Abubuwan nan sun karu in ka duba jihohi na sashin kasar nan na arewa maso yamma in ka hada da makwabtansu kamar su Niger da sauransu abubuwan nan sun zo sun shiga ciki kuma ba alama shugaba Buhari ya samu ansa da zai bada ko kuma ya dakile wannan
daya daga cikin babban kalubalen da gwamnatin Tinubu za ta fuskanta shine dimbin matsalolin tsaro musamman na yan awaren Biafra da baya wasu jami'an Amurka na musu kallon masu fafutuka irin na siyasa akan haka na tuntubi Farfesa Kamil Sanfage na Jami'ar Bayero wanda ke ganin cewa a halin yanzu fa kiɗi ya canja don haka rawar ma za ta canza
wannan batu na kasar Biafra daman shu waɗanda suka goyi da bayan itsu yan Biafra din masu yunkurin ballewa sun shi propagandar ita IPOB ne don haka ina ganin a yanzu da yanda abubuwa suke canzawa Amerika za ta canza matsayinta akan wannan abubuwa da suke faruwa a na IPOB banda wannan shigowar kasashe kuma da yanda su kansu yan IPOB din suka farma mutanen wakilan Amerika har suka kashe mutum hudu da kuma yanda abubuwa suke canzawa da wuri haka da kuma yanda ita Amerika take son ta tabbatar da alakarta da Najeriya duk wa'annan ina ganin zai sa a samu sassaucin matsaya akan ita wannan rigima da take faruwa a cikin Najeriya musamman ta su yan IPOB din kuma wani dalili da zai iya sa ita kanta ƙasa Amerika ta canza matakinta shine yunkuri da gwamnatin Najeriya ta yi hukunta sa doka cewa yan IPOB yan ta'adda ne dama abin da ya sa ita Amerika take fakewa da wannan cewa masu neman yanci ne to tunda a dokance an zayyana su a matsayin yan ta'adda ne to wannan zai daure hannun ita Amerika da kuma jami'anta domin ba za su so su ga an alakanta su da goyon bayan yan ta'adda ba wannan zai ci karo da kudirin harkokin waje na Amerika wacce take gwagwarmaya da yaki da yan ta'adda a ko'ina ne to idan har muddin ta ci gaba da goyon yan IPOB din abinda zai nuna za a samu cutuka da warwara cewa a nan gashi tana suka tana yaki da yan ta'adda a gurare daban-daban kuma Najeriya tana goyon bayan wa'anda aka sa a yan ta'adda to wannan na ganin duk zai kawo a samu canjin matsayi na Amerika akan batun yan IPOB idan aka rantsar da ita wannan sabuwar gwamnati ta Bola Ahmed Tinubu.
Babban malami a Jami'ar Abuja, Dr. Faruk Bibi Faruk, na ganin cewar tsaro fa ba mabutu ne na alƙawari ba.
Assalamu alaikum. Wato Hassan, idan aka ce wato tsaro ya gaza ba magana alƙawari ake faɗa ba. Kuma bana jin ma Janar Buhari ya tsaya ya rinka lissafa alƙawarruka akan tsaro. Ita maganar tsaro a cikin tsarin mulki take da aka tabbatar da cewa ana kafa gwamnati ne don a yi amfani da ita na farkon farko shine a tsare rayuwar da mutuncin da kayayyakin jama'ar ƙasa. To idan mutum ya kasa tabbatar da wa'annan ba wai maganar karya alƙawari ne ba. A mulki ya yi wanda bai amfani ba duk ragowar abin da yake tunani ya yi bai amfani ƙasa ba idan bai iya rike shashin tsaro ya kare jama'a ya kare dukiyarsu ya kare rayuwarsu ba saboda haka sai a kalli shi Janar Buhari a lokacin shi rayuwar jama'a a kare take dukiyoyin jama'a a kare suke mutuncin jama'a a kare yake to idan ka samu kai wa kanka ansa akan wannan sai kai masa hukunci akan me yayi a tsaro to idan ku kaga abun bai inganta a tsaro ba to kwata-kwata gaba idan abin da yana mulkin sa ya fada warwas akan ababu ba amfani to kuma kowa ya sani cewa a dai lokacin da Buhari ya hau akwai matsalolin tsaro amma matsalolin suna wuri daya ne yawanci wuri daya ko biyu zaka same su a wurin ƴan Niger Delta zaka same su a wurin Boko Haram ya rinka fitowa yana fushi yana fasata yana cewa menene Boko Haram bayan da za a yi sati ko kwanaki kaza ko wata kaza yana mulki a ce akwai wata Boko Haram to a yanzu dai da muke magana da kai yanzu akwai Boko Haram za a iya cewa an ci karfin su to za a iya cewa abubuwa sun faru da Boko Haram wanda a yanzu ba irin Boko Haram din da bace wasu sun zo sun karbe ta sun juya mata alƙibla
masu sauraro duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako a madadin sashen Hausa na muryar Amurka da abokin aiki na Mahmud Ibrahim Kwari Solomon Abo shine wanda ya daidaita mana sauti sunana Hassan Maina kai nake sallama da ku mu kasance lafiya
to a gaida Malam Hassan yanzu kuma ga shirinmu na gaba
jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da sake kasancewa da ku a cikin shirin da dan gari shirin da ke zamowa na hadin gwiwa tsakanin muryar Amurka BOA da kuma gidan rediyon Bridge FM Sokoto sunana Aminu Alhussein Amanawa a yau shirin na da dan gari yaya da zango ne a garin da ake cin kasuwarsa cikin dare wato garin Dange da ke cikin karamar hukumar mulkin Dange Shuni a jihar Sokoto shi dai wannan gari na Dange gari ne na sulubawa kuma yake cike da dimbin tarihi na sarakuna sana'o'i da ma al'adu karin cika ku da surutu masu sauraro domin Hausawa dai na cewa waka a bakin mu ita tafi dadi domin shirin yayi katirin tattaunawa da sarki na 12 na wannan masarauta bari dai bakon namu ya fara da gabatar da sunansa
to sunana Bello Usman Dange sarkin Borno Dange
mai sauraro zai so ya ji tarihi a takaice na wannan garin na Dange
to tarihin Dange kamar yadda mu muka same shi ga magabata shine Dange dai gari ne wanda yake turankawa ka sarauta tai a halin yanzu ga sadda kuma faru da aka cewa mutanen da makwautan mu mutanen da ƴan uwan mu kuma sun lubawa lokacin da Malam Shehu ya zo su suka tarbe shi kowa san dai kasar Hausa ko da shi to akwai mutane akwai kuma waɗanda suke ƴan kasar nan waɗanda suke tare amma akasarin su sun lubawa na to kuma shi Shehu da an taso daga inda ya taso saboda ganin bahilla ce na turanka sai dai sun lubawa suka tarbe 100% don ina uwan su na suka ba shi goyon baya sadda shi gona ya kasance sulubanin suka zama wakilai garai a nan gehen akwai gogirawa akwai sarakuna da kuma gani sun gewaye sarkin musu yana can sarkin adar sarkin ardon shuni da sarkin yakin beji duk waɗannan mutane kakannin su suka contributing ma Shehu Usman yayya samu stalin gizin kasar Hausa to saboda haka shi yasa da Shehu Tuwe Zauna dan ɗane Muhammadu Bello saboda kauna da biyayyar su suluba ga dan uwan su ba da iko ban ballanta su yake to saboda wannan abin yasa su suluba wannan sai sun ka roka kamar da aka ba mu labari cewa don Allah don a ƙara zumunci suna son Muhammadu Bello ya ba su ɗaya daga cikin dayanai su zauna da shi to sai an kace Muhammadu Bello sai ya ce to ga Mu'azu nan to sai an ka kawo shi Dange kuma a lokacin da abinda an muhara a ce Dange kamar yadda aka bada labari an ce muna nan dore rundawa runji su suke nan wurin to amma sai ya kasance zaman da suka suma suna zama ne saboda sun lubawa da kaitowa daga Nijar Kamaru ina da dabbobinsu suna ratsawa nan zuwa wasu wurare na Afirka da sauran kasashe. To ka san dabbobi in sun kai za a waye gari wasu ba su da lahiya. Sun fadi a nazar aka cewa nake ta fadi. To yanzu ka samu wannan case waɗanda mutanen da annan dangi domin dawa kenan su ka sau wannan bisat gare su. In sun ka sau su sai su yanke suna sai da nama. To da yake a shanun wannan lokaci an ce suna da yawa an kace. Sai a surut abin ga naman sai a tasa shi don kada ya lalace. Wani kuma in ka wuce ma za ka yi ta jan anguwana ta wari don an tara naman ya yawa ana gasawa bisa ga wannan ƙarhe. To sai an ka ce wani da cije mai fasaha shi ma barunji sai zaka ce musu kai sun ka ce naman ga da shi lalace ko shi haka ku lelaye shi ku mai faɗi ku zan shanya shi. Sai in sun ka lele sun ka shaya sai ce to abi doge da da kowa je kowa sai Allah ya ta mishi da gishiri sai ya bushe sai a gasa ka ji inda killashin dange ya samu.
Da yake garin dangin ya shafa shekaru kuma yana da tarihi kila da akwai adadin yawan sarakunan da suka jagoranci shekarun.
Ai kamar lokaci kamar da ni faɗa maka Mu'azu dan Bello dan Shehu Usman shi an ka fara kawo sarkin Bauran Dangina. Bayan ne an yi sarakuna irin su sarkin Bauran Dahiru an yi Mu'azu an yi Hassan dan Mu'azu a wajen dai sarki 12 an kai a halin daga wannan lokaci zuwa yau. Ko wani akwai wanda ka share shekara 30 shi yasa ka gaza har ga kamar an ce 12 ka dibi tun sadda an ka faro da masu tsaya 12 to wasu yawancin rai sun kai da yawa.
Kuma kuma kuna iya sarautar sarkin musulmi
ke nan dange mutum wajen 6 sun kai sarkin musulmi sai ga nan dange sun kai to daga dange suka fitowa don akwai gidan Bello din nan shi ya producer din Mu'azu dan Bello wanda ya fara sarauta nan kuma da Mu'azu dan Bello ya gama sarkin Baura sai kuto ya sarkin musulmi. Hassan dan Mu'azu ya yi sarkin Baura ya yi sarkin musulmi sai Abubakar dan dange na shi amma ga takardar sarkin musulmi Hassan dan Mu'azu kuma ya yi sarkin musulmi kuma da dange hito macido duk yan dangina duk dange suke. To ka gani sauraka ba magana wai muna iya yi ba mu ganin muka yi ma mu ayyar rimomi ka gane
na masarauta
ka gane ko
to shi wannan sunan na Baura da ake alakantawa da ita masarautar kamar ina ya samu asali
to kamar yadda magabata sun haga muna abinda an ka ce Baura din ga hilla ni ka biwa nan masu shanu sun lubawa da sauransu. To in shekara ta kare ga kaka nan hili akai gaba ɗaya sun dawo sai a yi ta shaɗi ka san shaɗi. To shaɗi biyu na akwai sharo da muka ce masharo
na Fulani
shi wannan sandata shi ko gageza ta mai laudi danya shi ko abinda aka ce mata Baura. To da an ka tashi tunda shi ba sun lube na ba Mu'azu balle a ce mai arko ko a bashi sunan sarautar sun lubawa sai an ce to wacce sarauta za a sa sai an ce to ai garin nan Baura aka yi wannan sadin a ce mai sarkin Baura.
Na san a garuruwa da dama da suka yi fice suke da tarihi ba a rasa sana'o'i kila da suka yi fice baya ga kilishin nan kaman me aka fi a wannan garin na Dangi.
To kahin da bayan kilishi don shi kilishi shi a farko kahin Dangi ta zama established. To bayan mutane sun taho lokacin shi Mu'azu dan Bello babbar sana'ar munin tukane da tuluna. Duk shi yadda ka biya kana ganin wuta ta tashi ana da bashin waɗannan tuluna shi babbar sana'ar mutanen Dangi. Hausawan Dangi shi su kai gunda wannan Dangi kuma kilishi su kai amma dai Dangi abin ga tukunya ce da tulu da shantulla. To kaji sana'ar mutane ita ce wannan shantulla da tukane sai noma na akwai Hausawa da ka noma su ma ba mu zogara da koyi ba in ba noman ba lokacin sai kiwon da muka yi like able kamar yadda kowane wuri yake.
A duk yankuna da dama an san ana cin kasuwannin ne da rana ne amma kasuwar Dangi da ake ci Lahadi da Laraba da dare ake cin ta
aka cin sa da dare a lokacin da duniya tana lafiya tana zaune lafiya mutanen kasar mu manoma na makiyaya na in sun ka taida swahi wurin kiwo ko wurin noma sai ai azhur ko da ka isowa ka ci kasuwa la'asar ta yi sannan masu kawo kayayyaki akwai waɗanda sai sun buge kayansu kamar gero dawa an barbagin nasu duka ai waɗannan abubuwan yamma ta yi to ko da aka zakkuwa sai kaga ana ta hada hada tsakanin la'asar to wanda zo kasuwa bai cewa ƙarfe 5 ya tashi tunda ya to hudu don bai sai da komai ba sannan wasu ƙauyukan mu masu bisashe ba su shigowa sai da daren inda suka koro su sai zuwa mareci ta kusa man garba to kaga shi ya kawo latin shiga kasuwar da wuri-wuri shi ya kawo latin tashi ba wai ana yin shi bane don doka an kai a'a ko da mun ka tashi kalcha din mu a haka nan
mun ji irin dambena abubuwan alfanin da ke tattare da ita wannan masarauta da magarin dangin da akwai kalubale wata kilda garin yake fuskanta
to kalubale da muke fuskanta kamar da kaje na hada ma banda na zamani ba mu mukabalantar wani abu banda wanda zamani ya kawo wanda yake kuma kowace kasa shina cikin wannan rashin zaman lafiya yana ciki inda an kaito muna jin wahala da matsuwa ta rashin ruwa to alhamdulillah da lokaci ya taho wasu sun azurta yan garin sun yi mana riki motsace wuri-wuri gaskiya an magana ruwa yanzu da sauki dole ko wallahi ko shanta na ruwa mutum ka ma dange ya baka wallahi ma hakima
masu waro saboda lokaci anan za mu yi sallama da ku a cikin shirin na da dan gari shirin da ke zamowa na haɗin gwiwa tsakanin murar Amurka da kuma gidan rediyon Vision FM Sokoto a madadin kowa da kowa Amina Lusina Amanawa da na gabatar ke cewa mu kasance lafiya
to madalla wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa kan mita 102.5 baya ga haka a koda yaushe za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na Baba Yakubu Makeri da kuma matasa a duniyar gizo na Shamsiya Hamza Ibrahim yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Salaman Abo da ya hada shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri